Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an tashi lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin yau Juma'a 31 ga watan Disamba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Yusuf da kanin labarai.
An buƙaci da a gudanar da zaɓe a ƙasar Mali don komawa tafarkin demokradiyya. Ƙungiyar Taliban ta haramta aske gemu a Afghanistan. Dangantaka kuwa na ƙara tsami tsakanin Amurka da Rasha.
To, kanin labarin kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya, za a ji cewa gamayyar sojojin Najeriya da Niger sun hallaka mayakan Boko Haram sama da 20, har babban kwamandan rundunar gamayyar na cewa.
Yanzu ma da nake ma magana muna nan muna filin daga, muna operation sharon fage, kuma Allah na bamu nasara sosai.
To sai dai kuma a can jihar Niger ta yankin tsakiyar Najeriya ana zargin cewa yan bindiga na iko da garuruwa wajen 300.
In sun yadda ka je gona ka je, in sun yadda ka je ka ciro hatsi ka ciro, in sun yadda ka tsaya anguwa ka tsaya, in kuma ba su yadda ba duk yanda suka yi haka ake.
Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma za a ji shirin manuniya wanda Isa Lawan Ikara ke gabatarwa. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, barkanku da asuba. Ta da fatar an wayi gari lafiya. Wani taro a Mali da aka ɗorawa alhakin ba da shawara na jadawalin gudanar da zaɓuɓɓuka bayan juyin mulki da soji suka yi a ranar Alhamis. Taron ya ce a jinkirta zaɓe da aka shirya yi a watan Fabrairu da watanni 6 zuwa shekaru 5 saboda matsalolin tsaro. Da farko, gwamnatin rikon kwariya ta Mali ta amince da gudanar da zaɓe a watan Fabrairun shekara ta 2022, watanni 18 bayan da wani ɓangaren soji ƙarƙashin jagorancin Karar Asimi Goita ya hamɓarar da gwamnatin shugaba Abubakar Ibrahim Keita. Amma an samu ci gaba ɗan kaɗan, inda ta ɗora laifin rashin tsari da tashe-tashen hankula a arewaci da tsakiyar ƙasar. Ƙungiyar ECOWAS, babbar ƙungiyar siyasa da tattalin arziki a yammacin Afirka, ta kakaba takunkumi kan waɗanda suka yi juyin mulkin, ta kuma yi alkawalin ƙarawa idan Mali ba ta samar da wani shiri ba na zaɓe a watan Fabrairu daga yau 31 ga watan Disamba. Kwanaki kaɗan bayan da mahukuntan Taliban na Afghanistan suka sanya dokar hana zirga-zirga a kan mata, wata sabuwar doka da ta ba da shawara cewar masu sana'ar aski su daina askewa ko kuma yanke gemu na jama'a, suna masu cewa hakan ya saɓawa addinin Musulunci. Muryar Amurka ta sami kwafi na umarni da ma'aikatar kula da nagarta da rigakafin ta'addanci ta bayar a wannan makon. Wani jami'in Taliban da ya raba ainihin jawabin cikin yaren Pashto. Duk da haka, manyan shugabanni ba su tabbatar da sahihancinsa ba. Lokacin da muryar Amurka ta tuntuɓi wani mai magana da yawun ƙungiyar Taliban, Zabihullah Mujahid, bai musanta sahihancin wannan umarnin ba, amma ya ce har yanzu yana ƙoƙarin samun bayanai game da dokar. Dokar ta yi nuni da ayoyi da dama daga cikin Alƙur'ani da kuma hadisai game da bin duk wani koyarwa na annabin rahama, Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. A jiya Alhamis, shugaban Amurka Joe Biden da takwaransa na Rasha Vladimir Putin sun yi wata ganawa ta wayar tarho a game da ci gaba da jibge sojojin Rasha a kusa da Ukraine. Wannan wani sabon zagayen tattaunawa ne na shugaba da shugaba, yayin da Kremlin ke ƙara yin kira da bada tabbacin tsaro tare da gwada har ba makamai masu linzami don tabbatar da bukatarta. Mai baiwa shugaba Vladimir Putin shawara kan harkokin waje ya ce Biden ya sake jaddada barazana da Amurka ke yi na kakabawa Rasha sabbin takunkumi idan har ta kai ga ta'azzara ko kuma mamaye yankin na Ukraine, inda shi ma Vladimir Putin ya mayar da martani da gargadi irin nasa cewa irin wannan mataki na Amurka zai iya haifar da wargazar da alaka gabaki daya. Rasha ta girki akalla dakaru sama da 100 a kusa da Ukraine, kuma Putin ya kara zaburar da bukatarsa ta lamuni da zai hana NATO fadada zuwa cikin Ukraine.
An jima kaɗan, Yusuf zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya. Kamar yadda aka ji a gabatarwarmu, rundunar gamayyar sojojin ƙasashe ma'abuta yankin tafkin Chadi ta hallaka mayakan Boko Haram sama da 20, baya ga ɓarnar da ta yi musu da kama wasu mayakan da kuma makamai. Daga Abuja ga Hassan Maina kaina da cikakken rahoton.
Koda baya ga halaka mayakan na Boko Haram sama da guda 20 dakarun kawancen ƙasashen tafkin Chadin, kazalika sun kuma ragargaza motoci 5 na Boko Haram da aka girke musu manyan bindigogin harbo jiragen sama da sauran kayakin fada. Kakakin rundunar Kanar Muhammad Dole ya ce farmakin mai take Operation Sharan Fage dakarun na MNJTF daga runduna ta uku da ke bangaren Mangono a Najeriya da kuma runduna ta hudu da ke Difa a Nijar su ne suka kaddamar da shi. Kanar Dole ya ce 'yan ta'addan na Boko Haram da farko sun nuna turjiya, amma biyo bayan barin wuta ba kakkautawa, dole alatilas ba girma ba arziki suka saduda. Babban kwamandan rundunar kawancen kasashen tafkin Chadin, Major General Abdul Khalifa Ibrahim, ya min karin bayani.
Yanzu ma yadda nake ma magana muna nan muna filin daga muna operation Sharan Fage, kuma Allah na ba mu nasara sosai. Wannan operation ne na wannan runduna, kodayake mun haɗa kai da operation haɗin kai wanda ke da headquarter a Maiduguri, kuma gaskiya da mu da sojojin Niger, wato sojojin Nigeria da sojojin Niger, kuma abun yayi kyau sosai. Wurare kaman su Aregi, su Gashiga, su Kamaguna ma mun ga kaman suna da workshop a wurin inda suke gyara motoci da sauransu. Duk mun ragargaza wannan wurin, mun je a Saga da wasu wurare duk, kuma mun kammala operation din to za mu bayyana duk abinda muka yi akai. Amma alhamdulillah, ko da yake mun dan samu wasu yan koma baya ka san sha'anin yaki.
Dakarun na tafkin Chadi kazalika sun kuma cafke mayakan na Boko Haram guda 15 a raye, ko da yake a nasu bangaren sojojin sun yi hasarar dakarunsu guda 6 daga bangaren Najeriya da Niger. To ko me masana tsaro za su ce akan haka? Major Muhammad Bashir Shaibu Galma mai ritaya mai bin diddigin al'amuran tsaro ne a Najeriya.
Yaki dai dama fada irin wannan kowane lokaci akwai wanda wani gefe zai ci nasara, akwai kuma wani lokaci da za a samu akasin haka. Abu da ake ta kira dama a yi haɗin kai kuma da bayanai na asiri, to za a ga ana samun galaba irin wannan. Wannan babban nasara ne, abun murna ne. So abin da za mu ce a nan wurin shi ne su ci gaba da haɗin kai irin wannan tsakanin ƙasa da ƙasa.
Hassan Maina kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To a gaida Hassan, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Yusuf da kashi na biyu na labaran duniya.
Wata tawagar musulmai 'yan kabilar Rohingya su 120 sun sauka daga wani jirgin ruwa da ya kwashe kwanaki a kan hanya daga lardin Aceh da ke arewacin ƙasar Indonesia, kuma wani jirgin ruwa ya ja shi zuwa bakin gaba. An ba da rahoton cewa kwale-kwalen yana yoyo ne kuma ya lalace. Yunkurin ceto fasinjoji da ke ɗauke da mata da ƙananan yara ya fara ne nan da nan bayan da gwamnatin Indonesia ta faɗa a ranar Laraba cewar za ta ba da damar soka domin yanayin jirgin ya yi tsanani sosai. Masunta na yankin ne suka fara ganin jirgin a ranar Lahadi a gabar tekun Biroi fiye da musulman Rohingya 700,000 ne suka tsere daga ƙasar Myanmar mai mabiya addini na Buddha tun daga shekara ta 2017 lokacin da sojojin Myanmar suka kaddamar da aikin share fage a matsayin martani ga hare-hare da wata ƙungiyar 'yan tawaye ke kaiwa. Wani bam ya tashi a kudu maso yammacin Pakistan da yammacin jiya Alhamis, inda ya kashe akalla mutane hudu tare da jikkata wasu 15. 'Yan sanda sun ce an dasa na'urar ne a cikin wata mota da aka ajiye a bakin wata jami'a a tsakiyar garin Quetta, babban birnin lardin Bulacester. Bam ɗin ya tashi bayan da na'urar da ta cika wa'adin da aka saka mata. A wata sanarwa da aka raba wa manema labarai, ma'aikatar lafiya ta lardin ta tabbatar da asarar rayuka, babu wanda ya ɗauki alhakin kai harin kai tsaye. Balacista ta fuskanci har-haren 'yan bindiga kan jami'an tsaro na Pakistan da kuma fararen hula.
To gaida Yusuf da karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu kawo muku rahotonmu na biyu wanda zai sake kai mu Najeriya. A yayin da rahotanni ke nuna cewa sojoji na samun galaba kan 'yan bindiga a yankin tafkin Chadi, a jihar Neja na yankin tsakiyar Najeriya kuwa, wata ƙungiyar matasa da ta haɗa wani babban taro game da matsalar tsaro ta yi zargin cewa 'yan bindiga na iko da wasu garuruwa kimanin 300 a jihar, musamman ma a yankin Shiroro. Daga muna ga Mustapha Nasir Batsari da cikakken rahoton.
Malam Jibrin Abdullahi Alawa shine shugaban wannan kungiya ta matasan da ta shirya wannan taro, ya ce a yanzu haka akwai garuruwa sama da 300 da ke hannun 'yan bindiga a yankin na Shiroro.
Duka ƙauyukan da ke wannan yankin yanzu nan duka suna hannun wayannan 'yan ta'adda ne. Gaskiya garuruka za su kai misalin 300 haka.
Duka
wannan hannun 'yan bindiga, saboda 'yan bindiga suke in sun yadda ka je gona ka je, in sun yadda ka je ka ciro hatsi ka ciro, in sun yadda ka tsaya anguwa ka tsaya, in kuma ba su yadda ba duk yanda suka yi haka ake.
Masanin tsaro a Najeriya Dr. Yahuza Ahmad Getsu da ya dogon jawabi a taron da ya gudana a garin Gwada ya yi bayanin yadda za a samu nasarar shawo kan wannan matsala ta informa.
Babban abin da gwamnati za ta yi don magance wannan matsala shine, tunda yake akwai waɗannan mutane da ake cewa informers waɗanda aka kama suke hannu sun dade waɗansu suna gidan yari suna jiran shari'a. To da ɓangaren shari'a da ɓangaren jami'an tsaro da kuma ita kanta gwamnati su yi hoɓɓasa a fito da mutum 6 a jihar Neja ko kuma mutum 40 a yanke musu hukuncin da ya dace daidai da abin da dokar ƙasa ta tanaji, kuma a yi shi a bainar jama'a, kuma a bawa 'yan jaridu dama su tallata. Wannan shine zai sanya wanda yake yi ya bari.
Manya-manyan jami'an gwamnatin jihar Neja dai ba su samu damar halartar wannan taro ba, amma daga tai da masu unguwanni da ma ƙungiyoyin mata na yankin Shiroron sun halarci taron.
Sunana Shehu Aliyu, ni ne dakacin cikin garin Gurmana, kaman Bassa, kaman Allawa, Manta, kusan dai duk hayin nan sarakunan su ba sa tare.
Suna ina?
Suna gudun hijira, yawanci kuma suna Mina.
Sunana Comrade Naomi Doda Lagado, mata ma suna cikin informa ba kariya bane. Kaga wansu yinwa kan sa su yi sata, wansu kuma yinwa kan sa su yi karuwanci, wansu kuma rashin ilimin addini ne.
Yankin na Shiroro dai na da babbar madatsar ruwa da ke da ɗaya daga cikin tashoshin samar da hasken wutar lantarki a Najeriya. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
To a gaida Mustapha, idan an bi mu zuwa shirin hantsi, za a ji yadda wasu manoma ke korafin cewa gwamnatin tarayyar Najeriya ta kwace wasu gonakinsu don gina wani layin dogo ba tare da biyan su cikakkiyar diya ba.
Kaga wacce da yaron can yake fuskare?
Eh,
gona ta ce.
Na'am.
Da gonan kanni na, idan aka kwashe mana wannan gonakin da gona ɗaya ba mu da ita.
Kwata kwata?
Wallahi tallahi a gani a kungulin za mu tako ɗaya ba mu da ita. Kuma kaga an sa 200,000 ko 300,000.
Kawai dai in suka zo kamar masu awan fi wannan waye something big to.
idan ya zo in kana gonarka shikenan, in baka gonarka kawai wucewa zai yi, ba su lissafa da ita ba. Abin da aka yi mana mu anan kenan gaskiya, kuma ba wai ce aka yi mita kaza 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 ba, kawai dai a dai dau hotonka a gonarka shikenan, kawai sai a wuce. Idan wani ma daga baya ya zo ga gonar shi can, gaskiya shi dai ba zai dawo ba. Yanzu kana da ƴar gonarka ita kenan, an zo an baka 50,000 a kai, kuma shikenan ka daina aikata ta kenan, kwata kwata an raba ka da ita.
Shi kuwa wannan magidancin cewa yake.
Sunana Muhammadu Tasiu Yakun Madobi, naira 150,000 aka bani. Darajar wajena wallahi tallahi zai kai miliyan ɗaya, wallahi tallahi. A kowane zan kira ma sama da mutum 10 ƙur'ani su ta an keta musu gonarsu, naira ɗaya ba ba su ba. An magana an ce sai kai inshora, muka ce to ai mu ba mu ta inshora ba. Sai ka kai inshora, ba ka taka da wuri, ba na ka bane na gwamnati ne. Mu kuma na waye? Mu ba na gwamnati bane? To mu na gwamnati ne, gwamnati ta kwace gurin mu, bata kai mu gurin zamu wani abu ba.
To sai dai gwamnatin tarayyar ta ce ta fi biya diya a dai bi mu zuwa shirinmu na hantsi don jin cikakken bayani. Kada aminta, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashirmu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Manuniya. Kwaskwarimar kundin tsarin mulki da rigingimin cikin jam'iyyar APC da kuma maganar ɗaura auren ɗaga shugaban ƙasa Muhammadu Buhari Malam Muhammadu Yusuf Buhari, sai rikicin rungumannin mu faɗi cikin kasafin kuɗin tarayyar Najeriya da kuma kwaskwarima ta kundin dokar zaɓe a Najeriya na cikin batutuwan da manuniya za ta yi waiwayensu a wannan mako.
Wannan mutane guda 36 gwamnoni da ake da su duk su suka kashe mutum miliyan 200 a Najeriya. Wallahi yau in a ce za a yakace waɗannan abubuwan da ka hannu wannan gwamnonin, Najeriya sai ta ci gaba.
Wallahi ina rantsuwa da ubangijin Kaaba, waɗanga al'ummar da annan duk inda sun kai alƙibla jihar Zamfara, wallahi da
ƙwarai wallahi.
Ba wanda ya ce da ni akwai alkawari a ƙasa cewa za a yi tafiya ne na karɓa-karɓa na shugaban Najeriya ne ban masu bai da ni ba.
Najeriya ta hadu da wanda baka sama ne ma za su zo ba, wanda kana gani kamar da ba sa shiri da shugaban ƙasa duk kuma ya zo.
Don me za mu ciyo bashi kam financing budget bancin kashi 33 ne kawai manyan ayyuka?
Mu kuma muka yi harkar zaɓe kwaskwarima a cikin kundin tsarin mulki domin mu maida matalaka haƙƙin shi wanda gwamnoni suka anshi.
Waɗannan ba kaɗan muka yi saisayen so mun tabin tabo muku a cikin wannan shiri na waiwaye a cikin shirin namu na manuniya. Sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa cikin wani sabon shirin na manuniya. Shiri na 45 cikin jerin gwanan shirin manuniya, amma kuma shiri na 4 cikin shiri na waiwaye da muke a ran tafiya kuma wanda shine na ƙarshe. Kuma idan akwai wani abu da ƴan Najeriya suka dinga murna da doki ganin an daddako shi, amma kuma suka ji gumhar shekarar na shirin karewa, shine maganar kwaskwarimar kwashe wasu sassa na kundin tsarin mulkin tarayyar Najeriya da kuma gina wasu, wanda a wancan lokacin kwaskwarima ne aka ji kungiyoyi daban-daban da sauran 'yan siyasa na kai bayani na irin sassan da suke gani ya kamata a sassake su. Comrade Ibrahim Waya shugaba ne na haɗakar kungiyoyin farar hula a jihar Kanan da ya kai nashi bayani gaban wancan zaure da ya ji ra'ayoyin 'yan ƙasa a wannan shekara da muke shirin fita.
Shi kansa wato yadda tsarin ma ƙaramar hukumar yake a sa shi a cikin kundin tsarin mulki ya zama su ma suna da ƙayyadadden lokaci na saukar su shekara huɗu kamar gwamna kamar shugaban ƙasa, sannan kuma hukumomi na zaɓe na jihohi a ruguje su.
Amma ba ku tunanin fargabar da wasu suke cewa kanan hukumomin nan a haka ma ana ganin kamar ana almubazzaranci banta a basu dama?
Akwai wanda suka kashe Najeriya, wannan mutane guda 36 gwamnoni da ake da su duk su suka kashe mutum miliyan 200 a Najeriya. Wallahi yau in a ce za a yakace waɗannan abubuwan da ka hannu wannan gwamnonin, Najeriya sai ta ci gaba.
Wadake dai dama tun ranar da aka karkare wancan zama ɗaya daga cikin masu fashin baki akan al'amuran da kai komo a Najeriya, Dr. Yahuza Ahmad Getsu ya gaya wa duniya cewa akwai matsala ma a manufar kwaskwarimar kundin tsarin mulkin baki ɗaya.
Ita wannan kwaskwari kwaskwarima wani abu ne da ake cewa motsi ya fi labewa, amma a zahirin gaskiya ga wanda ya san me ake nufi da gyaran kwaskwarima na dokoki, irin halin da kuida da kuma wato rashin kishi da nuna halin ko unkula, zamu iya cewa wannan dai an yi abin nan ne da ake cewa wato an tauna tsakuwa don aya ta ji tsoro. Amma a zahirin gaskiya ayar ma da aka tashi ko ita babu jefa tsakuwar kawai aka yi a baki aka fasa saboda kawai a ce an tauna ta.
Sallamar sakin sirdin sabule jiki daga jam'iyyar PDP zuwa APC da gwamna Muhammad Bello Matolan jihar Zamfara tana cikin batutuwan da a wannan shekara suka ja layi a harkar siyasa musamman dai a jihar Zamfara. Idan mai sauraro bai manta ba, shirin manuniya ya halarci wani taro na gaggan jam'iyyar APC a wancan lokaci karkashin jagorancin tsohon gwamnan jihar Zamfara gwamna Abdulaziz Yarin jihar Zamfara, wanda a wancan lokaci ya gaya mahalarta taron cewa akwai wasu batutuwan dubawa.
Wallahi ina rantsuwar ubangijin Kaaba waɗannan al'ummar da annan duk inda suke alƙibla jihar Zamfara wallahi da
ƙwarai wallahi.
Saboda haka ina son ku gode ma Allah da wannan ni'imar, ba tilasta ma Allah ku kai yayi ku haka ba, Allah ne da son sa yayi ku haka kuma jama'a suka yadda cewa su biyu.
Taron tattara dukkanin attajirai da 'yan siyasa da dukkanin wasu masu tsaki a jihar Kanawan Daban da aka yi lokacin bikin daga shugaban kasa Muhammadu Buhari na cikin batutuwan da manuniya tarwaito cikin wannan shekara da muke shirin fita da a wancan lokaci ne ma aka ji tsohon gwamnan jihar Imo kuma da masarjan tare Najeriya Senator Rotu Oyele Okorochan da ya halarci wancan taro na gaya wa duniya cewa
Najeriya ta hadu da wanda baka samani ma za su zo ba, wanda kana gani kamar da ba sa shiri da shugaban kasa duk kuwa ya zo, wato zuwan yawancin mutane daga PDP different parties man da kaga kowa ya zo ranar ya nuna cewa fadar siyasa dawo ce kuma tafiya a ayyuka kasa daban ce.
Kamar wannan taro ya nuna alamar cewa ku 'yan siyasa idan kuka ga dama za ku iya haɗa kan 'yan Najeriya kenan a kalli alƙibla guda ɗaya.
Gaskiya ma a dama muka kawo da ita da muka sa da mun ake cika kasan nan ya sasa da mun nan ba kowa ba.
Karta kabiyar karta layin karba karba da kakarin kada juna akan ra'ayin ganin an hankada mulkin shugabancin Najeriya wani bangare na cikin batutuwan da manuniya ta nuna a wannan shekara da muke shirin fita. Kuma duk da irin damban dambaro da ake akan maganar karba karban tsohon gwamnan jihar Nasarawa kuma jigon jam'iyyar APC da dan masarjan tare Najeriya ne yanzu Senator Abdullahi Adamu ya ce maganar karba karba ba halicce ta cikin jam'iyyar APC ba.
Ba wanda yace da ni akwai alƙawari a ƙasa cewa za a yi tafiya ne na karba karba na shugaban Najeriya, ne ban masu bai da ni ba.
Babu a APC
shi ne ce a yi a kuma APC muke ba, akwai tsarin mulkin Najeriya to dan me da zo yau a faɗo na ba daban wanda ba cikin tsarin mulkin nan, ina ka iro wannan wannan magana ba ta ma cikin ajenda mu.
To baka ganin adalci ne a ce wane karba yau gobe wance karba jibi wance karba
adalci wai ce ba adalci bane ba, baka zuwa kai kawai ga da sabu kaza ayi maka yana ke so dan sunan adalci, ni kuma lawyer ne na san me constitution wanda magana baya cikin tsarin mulkin Najeriya har daina magana ba san sam sam.
Yanzu wasu shiyoyi na ganin ba a musu adalci ba, suna son a raba Najeriya domin an kiba su shugabanci.
Wannan kuma wannan ga ne daban bori kenan, sun hauna kada to ai kuma dai sai ba kada ba kuma ana iya hauna kada.
Kokarin girke girkin kasafin kuɗi akan lokaci kafin shekara ta kare yana cikin mutun da wannan masa ta tarayyar Najeriya ke kokarin ganin ta rike amanar taiwa shugaban kasa Muhammadu Buhari alƙawari. Sai dai duk da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya kai kasafin kuɗin shekarar da muke shirin shiga, wasu daga cikin masar irin su Senator Ibrahim Abdullahi dan baba na ganin an baro shiri tirani saboda irin katon bashin da ake shirin murgina wa kasan da yace ba a ma dora bashin akan tsari ba.
Shugaban kasa yace za a ciwo bashi, to ni abin da ya dame ni kashi 33 shine zai je wajen mayan ayyuka, kashi 67 zai je wajen kawai ayyukan yau da kullum da biya albashi. To abin da an magana nan don me za mu ciwo bashi kam financing budget na kashi 37 cikin 100 bancin kashi 33 ne kawai manyan ayyuka, ke ga kenan za mu ciwo bashi na mu gudanar da ayyukan yau da kullum, to gaskiya wannan bai kamata ba.
Maganar kwaskwarimar kundin dokokin zaben tarayyar Najeriya ma na cikin batutuwan da suka dinga kai komo a cikin wannan shekara da muke shirin fita. Sai dai a ƙarshe majalisun tarayyar Najeriya sun samu daidaito akan inda aka samu sabani a baya, inji Senator Kabir Ibrahim Gaya na jihar Kanawa.
An samu daidaituwa mai kyau ƙwarai da gaske na tabbatar cewa abin da 'yan Najeriya suke so a yi zaɓe da amfani da na'ura, mun tattauna da wannan mun yadda mun kuma ilo tattauna akan idan mutum yayi laifi babba akwai doka da za ta kama shi ko daurin shekara ko kuma ya biya kuɗi miliyan 10 duk inda za a bi ta hanyar magudi mun tattoshe nan ka duba mutane sun matsa a Najeriya suna son a yi zabe ta hanyar na'ura wannan yana da muhimmanci kwarai wannan doka kuma na tabbatar idan Buhari ya sanu a wannan abin da yake so ya bar tarihi na gari zai tabbatar tarihi na gari ya bare insha Allah
to bari mu rufe waiwaye a dan tafiya na shirin manuniya na karshe a wannan shekara da batun da ya jawo hankalin kasa akan daidaiton da aka dinga nema tsakanin gwamnatin jam'iyyar APC da Masar Jan Tare Najeriya game da kuskurimar dokokin zaben da aka ce an karta layi sanata Ahmad Babba Kaita na jihar Katsina ya ga yawa duniya irin abubuwan da suka faru
ita fada shugaban kasa ta shirye yadda za a shirye gwamnoni ne da sanatoci domin su zauna a samu daidaito kan maganar zaben 18 kowa ya sani cewa gwamnoni sun je sun yi abun kunya yawancin su sun anshe demokradiyya sun dauka su ne demokradiyya kowa bai san abin da yake ba wannan yasa mu kuma muka yi harkar zabe kuskurima a cikin kundin tsarin mulki domin mu maida matalaka haƙin shi wanda gwamnoni suka anshi
to duka kuma iyaka nunin manuniya na waiwayen da za ta iya waigawa a cikin wannan shekara kenan a madadin dukkanin abokan aikin da kan tallafa wajen kawo wannan shiri musamman dai maman manuniya Madina Dauda da Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da Shamsiya Ibrahim Hamza sai Muhammad Nasir na jihar Sokoto da Mustafa Nasiru Batsari da Nasiru Adamu Elkaya a babban birnin tarayya Abuja sai Haruna Dauda biyu a jihar Bare-barin Borno da dukkanin sauran abokan aikin da kan tallafa wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku ni Isa Lol Ikara ke cewa sai Allah ya sake sada mu a sabo shekara a cikin wani sabon shirin na manuniya
sabe sheta yanzu kuma ga nasihar jama'a an amfana da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai an manfa a takaice
wani taro a Mali da aka daura wa alhakin ba da shawarwari na jadawalin gudanar da zabuka a kasar ya nuna cewar akwai bukatar dage zabe tun bayan juyin mulki da soji suka yi a ranar Alhamis tare
Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi karfe 8 agogon Najeriya ne jira kamar da caji wato 7 kenan agogon Ghana, zamu kawo muku wani sabon shirin kafin mu yi sallama da ku ga sakon taya murna ga iyalan marigayi Alhaji Lawal mai adashi Tudun Wada Zaria, wanda za a daura auren ɗansa Rufaki Lawal mai adashi da amaryarsa Rahmat Musa Muhammad a gobe Asabar din da misalin karfe 1 da rabi na yamma. Allah ya bada zaman lafiya da albarkar aure amin. Haka kuma muna mika sakon taya murna ga Alhaji Hamisu Muhammad Dariya, wanda za a nada a matsayin wazirin Sakwa yau Juma'a a fadar mai martaba Sarkin Katagum dake Azarai jihar Bauchi Najeriya. Da fatan Allah ya taya riko amin. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya ni gabatar da shirin, da Jumbe Hamza da ya hada, sai kuma injiniyanmu na yanzu Nelson, ni Ibrahim Kalmasi, garba ke muku fatan alheri.